بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren 11 ga watan Rabi'ul Awwal hijira na da shekara 1437 wacce ke daidai da 21 ga watan Disamba shekara ta 2015 wannan shine kasad na 178 daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithis salafiyya wacce take number 4 madarkaci road anan gaskiya layout a Zaria a jihar Kaduna Najeriya karatun da babban malamin mu الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد أول آدم الألباني واندا أكفساني دا ألباني زاريا كراتن دي وتاكي دا القرآن مؤجزر مؤجزوجي إذن إنوا بصمان تابا أكفتن دي قباتا واتنات لليد سبعين دا بقوي منكرن تا آيات لليد بيو da 26 zuwa da 27 a cikin sura ta 3 daga cikin jerin giyar surori na alqur'ani mai girma suratu al-imran surar da ta sauka daga wato surar da ta sauka bayan annabi yayi hijira daga makka zuwa madina kamar yadda muka saba fadi akwai tambihi da aka fadakar da mu cewa a karatutukan baya kamar karatu na 3 haka baya naci sura ta 2 daga cikin jerin giyar surori na alqur'ani a ali imran sura ta 3 daga cikin jerin giyar surori na alqur'ani subudda bakani Allah madaukakin sarki ka samu dace aya ta 200 a aya ta 27 26 da 27 kaga wani tambihin ma Allah madaukakin sarki ka samu dace mun karanta waɗannan ayoyi kuma mun fassara su abin da ya rage mana istikhrajul fawaid wato fito da darussa da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi kafin nan malam zai ƙara karanto mana su mu dangi musu jirwaye mu fassara su sannan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah madaukakin sarki kai mana gudunmuwa mai Allah ya ce a aya ta 26
a'udhu billahi minash shaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
الله تعالى يجي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah madaukakin sarki yayi umurni ya fadi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah yace kul ka fada musu ka ce da su ka budi baki kai furuci kana mai addu'a kana mai kiran sunan Allah kana cewa Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki ma'ana duk wani mulki mallakar ka ne naka ne tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwace mulki a hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha ka daukaki wanda ka so wa tuzillu man tasha ka kaskantar da wanda ka so. Allah madaukakin sarki yace biyadikal khairu dukkan dangogi na alkhairi a hannunka suke ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai. Mu lura da wadancan gabobi guda biyu tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mu lura da wata nakta balaghiya da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi a wannan guri. Tu'til mulka kana bada mulki ga wanda ka so madadin a ce wa tanzi'uhu mimman tasha sai aka nanata kalmar al-mulk dan ya nuna maka matsayin mulki a cikin zukatan ƴan adam. Malaman tafsiri suka ce a wannan lafazi na biyu akwai jumla da a iya kaddara ta wacce aka share da Allah yace tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwacewa a hannun wanda ka so. Suka ce akwai jumla da ake kaddara ta ai wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa an tanzi'ahu minhu kana kwace mulki a hannun wanda ka so ka kwace a hannun shi. Kuma mun fahimta jama'a da Allah madaukakin sarki yace wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha ka daukaki wanda ka so ka kaskantar da wanda ka so. Wannan yana ƙara nuna maka ikon Allah kamar yadda ƙarshen ayar na ƙara tabbatar da haka. To sannan nan da yace biyadikal khair zamu waiwayi wannan jumla da izinin Allah zamu ji cewa wannan na tabbatar da aqidar ahlus sunna salafiyya game da tabbatar da sifa ta al-yad ga Allah madaukakin sarki. Ma'ana Allah yana da hannu tun daga shi yace biyadikal khairu. Zamu waiwayi wannan jumla kuma zamu fitar da darussa da zamu amfana da shi a daidai wannan gaba insha Allahu ta'ala. Allah yace innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai ya Allah mai iko ne akan komai dan babu wanda ya isa ya bada mulki ya kwaci ga wanda ya so ya daukaki wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so in ba mai cikakken iko akan komai ba. Wannan shine Allah madaukakin sarki a aya ta 27 Allah madaukakin sarki ya ce tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil layl
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
Na daga cikin abin da ke ƙara tabbatar da kudura da iko da isa da bunƙasa na Allah madaukakin sarki shine tulijul layla fil nahar, kai ne kake shigar da dare cikin yini, wa tulijul nahar fil layl, kuma ka shigar da yini cikin dare. Mun bayyana cewa ma'anar shigar da dare cikin yini da shigar da yini cikin dare shine abinda ya ragu na yini, wato abinda ya karu na yini, to sauran raguwan sai Allah madaukakin sarki ya baiwa dare. Idan dare ya zama awa 13, to yini sai ya zama awa 11. Idan wancan ya zama awa 14, wancan sai ya zama awa 10. Ma'ana tudkhilu ma naqasa minan nahar bi ja'alihi minal layli, ma'ana abinda ya ragu na dare, to abinda wato aka diba aka baiwa dare, adadin awannin da dare ya samu. An gane jama'a? To wannan ragowar awannin da suka yi saura, to sai ya zama na yini ne, dan dama a cikin wato yini da dare akwai awanni 24 ne. Idan aka ɗebi awa 14 ko 15 aka bai wa rana ko yini, to sai ya zama awa 9 na dare ne, kamar yadda malamai waɗanda suke ƙididdiga suka tabbatar da cewa mafi yawancin awanni da dare ko yini yake ɗauka shine awanni 15, kamar yadda mafi ƙaranci shine awa 9. Idan ka hada 9 da 15 shine zai baka awa 24, kamar yadda duk bayanai mun gabatar da su a karatun da ya gabata. Na dauko mana asari da aka samu daga Abdullahi dan Abbas, asarin da babban malami al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Muhammad ya asalin nakalto daga shi Ibn Abbas, kamar yadda Ibn Abbas yake cewa ai nuqsanul layli fi ziyadatin nahar, ma'ana abinda ya nakasa ya tawaya na adadin awannin dare sai ya zama raguwar, to za a diba a baiwa wato annahar, wato yini kenan. Dan haka Allah madaukakin sarki yace tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, kaga wannan yana daga cikin abinda ke kara tabbatar da iko da isa na Allah madaukakin sarki. Babu wanda yake da iko ne ya iya shigar da dare ko ya yaye dare yini yazo in ba Allah madaukakin sarki ba. Kuma ka kalli isa ta Allah da iyawa da gwanancewa irin na Allah madaukakin sarki, ba lokaci guda yake dauke dare ba, kamar yadda ba lokaci guda yake dauke yini ba. A sa'ad da dare ya fuskanto daga wato asalin gabas, yini ya tafi yamma, to idan wato lokacin ne Allah madaukakin sarki yake kawo dare ya shigar da shi cikin yini, ma'ana ya ta'aqaban, ba wai kamar daukewar wutar lantarki bane. A wayi gari a ga dare a ga duhu, ko a wayi gari a ga haske gaba daya, wannan na daga cikin cikar iko da kudura ta Allah madaukakin sarki. Ya tabbata a cikin hadisi ingantacce da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idza aqbala al-layla minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad afṭara as-ṣā'im, idan dare ya fuskanto, ma'ana ya fuskanto daga nan gabashi kenan, yini ko rana ya asalin tafi daga yamma, ma'ana idan rana ta tafi za ta fada a yamma, in ka kalli yamma za ka ga haske, a sa'ad da in ka kalli gabas sai ka ga tayi duhu, kaga aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna, wannan na daga cikin cikar ikon Allah madaukakin sarki. Kuma akwai hikima kwarai da gaske a cikin tsarin Allah, ka auna da kyau da Allah madaukakin sarki ya kaddari dare in ya tashi zuwa gaba daya duhu ne zai sauka, kamar daukewar wutar lantarki da an yi hadari da an yi asara, dan ana cikin tafiya mai tuki yana tuki, mai kaza yana kaza, to kaga za a samu matsala kenan, ko kun fahimta jama'a? To amma Allah sai ya kaddari a cikin iyawar shi, sai ya kaddari idan dare zai zo, to sai yini ya tafi nan sannan daren sai zo a hankali har gaba ɗaya duhu ya lullube. Wannan yana daga cikin cikar ikon Allah, shine innaka ala kulli shay'in qadir din. Ina fata mun fahimta. Tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy. Kai ne wanda kake fitar da al-hayy rayayye min al-mayyit daga jikin matacce, wa tukhriju al-mayyita min al-hayy kuma ka hiddo matacce daga jikin rayayye. Kaga rayayye daga jikin matacce, sannan matacce daga jikin rayayye. Wannan na daga cikin ikon Allah. Ina fata mun fahimta. Malamai sun yi fassara game da ma'anar ikhrajul hayy min al-mayyit wal mayyit min al-hayy, inda malamai suka yi manyan fassarori guda biyu. Fassara ta farko, kamar yadda muka gabatar, fitar da musulmi mumini mai imani da Allah daga jikin wanda yake kafiri ne. An samu malamai daga cikin tabi'ai da suka tafi akan wannan ma'ana, a inda suke tabga misalai da ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda duk mun gabatar da ambaton su a karatun da ya gabata. Wasu kuwa suka ce a'a, abinda ake nufi da ikhrajul hayy min al-mayyit wal mayyit min al-hayy, kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud, yace abinda ake nufi shine kwaya da in an binne ta an turbude ta cikin ƙasa za ta fitar da zangarniya. Kaga ita bi manzilatil mayyit, amma abinda zai fita cikin ta sai ya zama rayayye ne. To sannan daga jikin abinda wannan zangarniyar ta fitar, kwayar kenan, ma'ana daga jikin abinda yake rayayye kuma za a samu abinda yake matacce. Dan suka ce idan ka haka ƙasa ka binne kwaya a cikin ta, to ita wannan kwaya kafin ta fitar da wannan tsuro dake jikinta, ko kuma tsuro da Allah ya kaddara za ta fitar, sai ta rufe tukuna, ta kumbura, ta mutu. To sannan sai ta fitar da abinda yake rayayye a cikinta. Mun yi waɗannan bayanan duka a makon da ya gabata. Muka ce wannan ita ce fassarar da tafi zama daidai, kamar yadda muka nakalto wata magana daga babban malami al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, a inda yake cewa in aka tafi zuwa ga fassara ita wannan ayar ko wannan gabar da fassarar da waɗancan malamai suka yi na cewa fitar da kafiri daga jikin mumini ko mumini daga jikin kafiri, to sai ya zama an fassara ayar da isti'ara ce, ma'ana isti'ara ne. Idan ko aka tafi zuwa ga cewa kwaya ce matacciya da in an binne ta za ta fitar da wato zangarniya rayayya ko kwallon dabino matacce, a dasa ya fitar da bishiyar da dabinan, wato dabinan yake, ko za a tsinci dabinan. Suka ce to wannan fassarar ita ce tafi dacewa da zahirin Al-Qur'ani. Malamai suka ce tafiya zuwa ga fassara abinda yafi dacewa da zahirin Al-Qur'ani shi yafi sama da a tafi zuwa ga abinda za a iya cewa wannan isti'ara ne, ko kuma abinda yake ba zahiri bane. Wannan shine abinda malamai suka fadi. Ka karanta Ibn Jarir al-Tabari ya warware zari da abawa. Amma bari mu dan ji wata magana kadan daga cikin maganganun da na yanko mana. Yake cewa wa zalika anna tawjiha ma'ani kitabillahi ila adh-dhahiril musta'mal fi an-nasi awla min tawjihiha ila al-khafiyil qalil. Yace a fuskantar da ma'anoni na Al-Qur'ani zuwa ga zahirin abinda ma'anar Al-Qur'ani ke bayuwa zuwa gare shi, sai yace awla shi yafi dacewa min tawjihiha ila al-khafiyil qalil, sama da a fuskantar da ma'anar wata aya ko wata gaba zuwa ga wata ma'ana wacce take boyayya da za a abbara ta da cewa isti'ara ne, kuma ya zama ma a larabci qalilul isti'mali. Ina fata an fahimta. ma'ana ba a faya amfani da shi ba, ko da yake an samu wasu suna amfani da shi. Ina fata an fahimta. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Daga ƙarshe Allah ya ce wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, kuma kai da kake azurta wanda ka so ba tare da lissafi ba, ba tare da abinciki menene matsayin shi, mecece dangantakar shi ba. Allah na azurta wanda ya so ba tare da kallon menene asalin shi da tsafin shi ba. Ina fata an fahimta. Ma'ana arziki to wannan nufi ne na Allah. Allah yana azurta wanda ya so. Zaka samu mutum yayi shekara da shekaru yana neman kuɗi, amma a yau in zai fita bai da na abin da zai aje a gida sai ya fita ya nemo. Wani kuwa shekara biyu uku hudu da fara neman kuɗi, amma Allah ya azurta shi. Kaga wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, sai kaga ga wani yana da ƙwarewa, yana da gogewa akan harka ta kasuwanci da gudanarwa da kaza da kaza, amma sai kaga Allah ya bar shi ba ko kwabo. Amma ga wani bakin jahili bai san yadda ma za a rubuta, ko sunan shi bai iya rubutawa, amma sai kaga Allah ya azurta shi. Kaga wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan haka arziki na Allah ne, lallai bayi mu nema a gurin shi. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Mun fassara waɗannan ayoyi a karatun da ya gabata, a yau za mu tafi zuwa ga istikhrajul fawaid a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda muka yi alƙawari. Malamai suka ce al-fawaidul mustakhraja min al-ayat, waɗannan ayoyi biyu akwai darussa da za mu hiddo su mu amfana da su a matsayin mu musulmi, mu tarbiyyanci kanmu sannan mu tarbiyyanci waɗanda muke tarbiyyantarwa. Na daga cikin malamai suka ce al-fa'idatul ula, fa'ida ta farko a cikin waɗannan ayoyi akwai isbatul mulki lillahi kullihi, tabbatar da cewa dukkanin mulki duk wata isa to wannan na Allah ne, duk mulki to na Allah ne. Wa annal ata'a wal man'a biyadillah, kuma bayarwa Allah ya baka arziki, arziki na dukiya ko arziki na ilimi ko kuma arziki na mulki ko kuma Allah ya hana ka, to duka a hannun Allah yake. Ma'ana bayarwa da hanawa to a hannun Allah yake. And ata'a wal man'a biyadillah fa huwa al mu'iz, Allah shine mai buwayarwa, al muzil kuma shine mai kaskantarwa. Duk wanda kaga ya daukaka to ba iyawar shi bace. Duk wanda kaga ya samu arziki ya samu mulki to ba iyawar shi bace, izza ce da buwayarwa irin ta Allah. Kuma a cikin dukkan ayyukan Allah akwai hikima, kamar yadda duk wanda kaga ya kaskanta to wannan kaddarawa ce da kuma iko na Allah madaukakin sarki. Ina fata jama'a mun fahimta. To kaga anan wannan na nuna mana in har mulki gaba ɗaya na Allah ne, bayarwa da hanawa da ɗaukakawa da kaskantarwa duka a hannun Allah suke, jama'a wa ya kamata a nemi mulki a gurin shi? Shine Allah, shine Allah. Allah ne mai bada mulki, kuma Allah shine mai hanawa. Dan haka ba wani ba kuma ba wasu ba. Kamar yadda inda Allah madaukakin sarki ba shi ke bada mulki ba, to da ba zai tabbatar da mulki mafi girma a tarihin duniya a hannun waɗanda ake ganin kaskantattu bane, wulakantattu bane, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. An yi lokacin da a duk duniya babu waɗanda suke da ƙarfin mulki da tattalin arziki da ƙarfin soja da na makamai irin daular Farisa da daular Rumawa. Dan har a lokacin idan aka ce mutane to su ake nufi, ba a kallon Larabawa a matsayin wata tsiya, ba a ganin suna da wani abu
ba a ganin suna da wata kima da daraja a cikin jinsi da nau'i da dauloli waɗanda suke rayuwa a waɗancan lokuta. Amma Allah madaukakin sarki ya sallabe wannan mulki, ya kwace daula ta Rumawa Kayasira, ya kwace ta Akasira wato daular Farisawa, ya danka ta a hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babu wanda ya ise wannan in ba Allah ba. Dan ka kalli ka auna matsayin sahabbai a lokacin da adadinsu da yawansu da inda suka wato asalin yi occupying, inda suka mamaye, ma'ana inda suke zaune garin Madina, surkukin garin Madina. Amma a wannan lokaci mai yadda aka ruwaito, malaman tarihi suka ruwaito a sa'ad da ake yakin Khandaq, a sa'ad da aka yi ghazwatul Khandaq, ana haka wannan rami, ana cikin hakawa sai aka tarar da wani falalan dutse a shimfiɗe a ƙarƙashin ƙasa. Aka daka, aka daka, ga sahabbai na cikin tsananin yunwa, kwana da kwanaki mushrikai sun tsare su. Annabi ya je ya karbi wannan mi'wal din, wato wannan diga ko gatari. Annabi ya sara da kanshi, ya sara, sai wannan dutsen ya tartsatsin wuta. Annabi ya ce Allahu Akbar, mun ci Farisa. Ya ƙara sarawa ya kuma tartsatsin wuta, ya ce mun ci da mana mun ci Ruma, mun wato daular Rumawa da Farisa, to za mu ci ta da yaƙi. Kuma sai ta dawo hannun musulmi. Munafukai kun san duk inda ake to akwai kaska, sai suka gyada kai suka yi kwana haka, suka ci aikin banza aikin wufi. Nan an tsare mu ma mu samu mafita mana, kwana da kwanaki ba abinci ga yunwa, wai mun ci daular Paris. Waɗannan ma da suka kawo mana hari mu samu mu kubuce mana. Haka munafukai suka ci. Sai gashi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ikon shi, ya tabbatar da cewa shi ne malikul mulki. A zamanin Sayyidina Umar, khilafa ta Sayyidina Umar, aka ci waɗannan dauloli da yaƙi. A sa'ad da Sayyidina Umar ya nada babban komanda, ahadul ashara al-mubashsharuna bil janna, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda gaba ɗaya, ya jagoranci sojoji suka ci daular Farisa, daular Maguzawa masu bautar wuta, suka je suka ci ta da yaƙi. Sarkinsu ya gudu, aka bi shi aka kamo shi. Wutar da sai da ta yi shekara 1000 da wani abu ba a taɓa kashe ta ba a lokacin aka kashe ta, don su bautar wuta suke yi. Aka kashe wannan wuta, Sa'ad ibn Abi Waqqas ya hau kan wurin, ma'ana inda ake bautar wuta, inda ake hura ta, ya kira sallah, sannan ya karanta wasu ayoyi a cikin Suratu Dukhan. Yace kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihina kadhalika wa awrathnaha qauman akharina. Kaga daular Farisa ta dawo hannun musulmi, musuluncin da helkwata mafi girma, to ita ce wacce ta kafa cibiya a garin Madina. Kaga malikal mulki tu'til mulka man tasha'u. Inama Allah ya rayar da waɗannan munafukan su kaskanta, su wulakanta, su ji kunya abinda suke zaton Allah ba zai iya ba. Allah ya iya wa musulmi a wannan lokacin. Dan haka waye ce ƙarfi da izza da saula da daula ba za ta iya dawowa hannun musulmi ba a yau? Duk wanda ya wannan tunanin yayi kuskure. Kada ka kalli Amerika, kada ka kalli Ingila, kada ka kalli Yahuda, kada ka kalli kowa, ka kalli wasu sabubba ne asbabun nasr wa tamkin fil ard. Za mu zo mu ji su a cikin waɗannan fawaid din insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ka samu dace. Dan haka wannan na nuna mana mulki dai na Allah ne, kuma mu nemi mulki a gurin Allah. ba a neman mulki a gurin mutane, ba a neman mulki a gurin ƴan adam. Dan haka kuskure ne wasu suke yi da suke cewa in ba dan suwa na ba da ba mu samu mulki ba, in ba dan suwa na ba da ba mu samu sarauta ba. Wannan maganar akwai hadari mai girma a cikinta. Allah madaukakin sarki shi kadai ne ke bada mulki. Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mulkin duniya a hannun musulmi. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Al-fa'idatu thaniya, fa'ida ta biyu a cikin waɗannan ayoyi mun ƙara tabbatar da iko da kudurar Allah, cewa shi Allah shine mulijul layli fi nahar wan nahari fil layl huwa al-muhyi al-mumit. Allah madaukakin sarki shike shigar da dare cikin yini, yini cikin dare, kuma shine kadai mai rayarwa, kuma shine kadai mai kashewa. War razzaq bi ghairi hisab, kuma shine mai bada arziki ba tare da lissafi ba. Wa huwa al-qadiru ala kulli shay, Allah shine mai iko akan komai. Kaga waɗannan ayyuka na ƙara tabbatar da ikon Allah, na tabbatar da kudurar Allah, na tabbatar da babu wani cikin halittun Allah da ke iya ɗaya daga cikinsu balle duka. Wannan na nuna mana ashe kiristoci waɗanda suka riƙe annabi Isa a matsayin Allah abin bauta, tambaya a nan ita ce, ko annabi Isa zai iya shigar da dare cikin yini jama'a? Zai iya kashewa? Zai iya rayawa? To amma kuma ya a wata aya Allah ya ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr. Annabi Isa kenan sai ka ce yana kashewa yana rayawa, sai a ce a ai Allah ma ya ce fatanfuqu fiha fatakunu tayran. Yawwa, a wata aya bi idnillah, a wata aya bi izni, izni iznina niwa ai Allah, kamar yadda wacce ayar ta bayyana. Wannan na nuni akan annabi Isa bai kashewa, bai rayawa. Ku kun fahimta jama'a? Allah shike kashewa, shike rayawa. Ya shigar da dare cikin yini, yini cikin dare, ya azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba. Malamai suka ce darasin da zamu dauka a wannan gaba, faman hadhihi sifatuhu huwa almustahiqqu lilibadati duna ghairihi min alkhalqi. Duk wanda ya zan wannan ita ce siffar shi, ya kashi, ya raya, ya shigar da dare cikin yini, yini cikin dare, ya azurta, duk wanda ya zan wannan ita ce siffar shi, to shi kadai ya cancanta a bauta ma ba tare da ane ana raba kafa da wani shi ba. Waye wannan jama'a? Shine Allah. Wannan na nuna mana ibbalu da'wal ilahiyya da kiristoci suka yi wa annabi Isa, da suke cewa shine Allah ko kuma shine dan Allah, kamar yadda wannan na ƙara nuna mana rusa da'awar Yahudawa da suka ce annabi Isa, ai annabi Uzair, suka ce Uzair tani da Allah, Allah bai da ɗa kuma Allah bai da abokin tarayya. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Dan haka malamai suka ce wa fihi, a cikin wannan ayar, darasin nan na biyu da muke dauka a wannan ayar, a ciki akwai raddun ala nasara najran, akwai raddi akan kiristocin najrana. In ba ku manta ba, dama mun ce wasu ayoyi na wannan surar sun sauka ne sanadin ziyarar tattaunawa da Nasara Najrana suka yi wa annabi a garin Madina. Ai na san ba ku manta ba. To wannan ayar ko wannan gabar na raddi akan waɗannan kiristoci fittihari Isa ilahan ma'buda, game da riƙar annabi Isa da suka yi a matsayin Allah da suke bautawa. Shi yasa a ranar alƙiyama Allah zai tara halittu gaba ɗaya. Allah sai ya ce kowa ya tafi zuwa ga wanda yake bautawa a duniya. Masu bautar rana su tafi, masu bautar kaza su tafi, masu bautar kaza su tafi, sai ya zan babu waɗanda za su rage, sai waɗanda suke bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Allah sai ya dubi annabi Isa sai ya ce da shi a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahain min dunillah, kai ne kace da mutananka su rike ka da mahaifiyarka a matsayin alloli koma bayan Allah. Allah zai tambayi annabi Isa, kala sai annabi Isa ya ce ma yakunu li, kala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, yace bai dace da ni ba na faɗi abin da bani da haƙƙi, ma'ana haƙƙin bauta ba ta hawo bace. Ta kace yaushe zan yi da'awarta zuwa gare ni da mahaifiyata, ai wannan ma bai dace da ni ba ya Allah. In kunta qultuhu faqad alimta, ya Allah inna fadi, kai ka sani, inna fadi ka sani, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, ka san abin da ke raina ya Allah, amma ban san abin da ke ranka ba. Innaka anta allamul ghuyub, lalle kai ne masanin gaibi ya Allah. Ma qultu lahum, ban ce da su komi ba illa ma amartani bihi, sai abin nan da ka umarce ni da na isar da shi zuwa gare shi. Wani sako ne shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, ni mai shaida ne a kansu a sa'ad da ina cikin su. Falamma tawaffaitani, a sa'ad da ka dauke ni, ka dauke ni, ka kai ni wurin ka a sama ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, Allah kai ne mai kula da ayyukan su, ban san abin da suke baya na ba. Wa anta ala kulli shay'in shahid, kuma kai mai shaida ne akan komi. Haka annabi Isa zai ce, kamar yadda za a tambayi annabi Isa game da waɗanda suka bauta mishi, to haka za a tambayi mala'iku, haka za a tambayi mala'iku, kuma haka za a tambayi duk wani wanda ya kuskura wasu mabiyan shi suka bauta mishi. A cikin Al-Qur'ani Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun, Allah ce a sa'ad da za a tayar da halittu gaba daya, Allah sai ya ce da mala'iku, ku mala'iku waɗannan ku suka kasance suna bautawa. Mala'iku sai su ce qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, Allah kai ne majibincin mu, kai ne masoyin mu, kai ne abin bautar mu ba su ba. Bal kanu ya abuduna aljin, aljanu suke bautawa, aksaruhum bihim mu'minun, mafi yawancin su da aljanu suke imani. Wannan na nuna mana jama'a bauta ta Allah ce, ba a bauta wa kowa sai Allah. Duk wani nau'i na bauta da ya tabbata to Allah kadai ake ma, juyar da shi zuwa ga wani Allah shirka ne, shirka kuma kafirci ne. Ya ku musulmi, ku nisanci duk abin da yake bauta ne na wani Allah. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Al-fa'idatu thalitha, fa'ida ta uku da zamu amfana da ita a cikin waɗannan ayoyi, a cikin su akwai isbatul mashi'ati lillahi ta'ala, tabbatar da mashi'a ga Allah madaukakin sarki. Wannan na nuna mana Allah madaukakin sarki shi kadai yana da mashi'a, kuma mashi'ar shi ita ce gaba da mashi'ar dukkan wani cikin halittun shi. Ina muka fahimci haka a cikin ayar? Allah cewa yayi tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, kaga tabbatar da mashi'ar Allah, abinda Allah ya nufa, abin da ya so, to shi ne yake faruwa, ba abin da bayi suka so ba. Wannan na tabbatar da Allah madaukakin sarki na da mashi'a. Kaga a cikin wannan gaba akwai raddi ga waɗanda suke wato asalin qadariyya ne, kamar yadda za mu ƙara jin wata gaba raddi dai ga su kadariya din da suke cewa ai Allah shike da cikakkiyar mashi'a kadai bayi ba su da mashi'a a Allah na da mashi'a bayi ma na da mashi'a to amma mashi'atullahi mashi'ar Allah ita ke gaba akan mashi'ar bayi ina fata mun fahimta kai din nan kana da mashi'a idan ka dauko hula ina kake sata kaga yadda ka so ka sata akai kenan ko kun fahimta ko a kafa kake sawa kaga abinda ka so shine ka sa hula akai agogo ka daura a hannu ba ka daura shi a wuya ko a kafa ko ba haka ba in kana son cin abinci bayi kake tafiya ko kitchen kitchen kake tafiya idan kitchen ka ya motsa kitchen zaka je ko bayi kaga kana da in wato kana da irada kana da mashi'a sai dai taka mashi'ar kai bawa tabi'atu li mashi'atillahi wannan ita ce ka'idar Allah a cikin alqur'ani kuma ita ce aqidar ahlus sunna salafiyya Allah madaukakin sarki a qur'ani yace kuma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abinda kuka so bai tabbata sai in Allah ya so abin ya tabbata sannan ya tabbata kaga kuna da mashi'a Allah na da mashi'a lakin mashi'atul khalqi tabi'atul li mashi'atillah ina fata da ma mun fahimta waɗanda suka kwace wa bawa mashi'a sune ghulatul qadariyya wato waɗanda suka zake a cikin kungiyar da aka fi sani da qadariyya suka zake gurin tabbatar da kaddara suka ce ai duka kaddara ta Allah ce bawa mashi'a ta Allah ce Allah bawa ba shi da wata mashi'a ba yadda ka so duk abin da kai to wannan haka Allah ya so Allah shike da cikakkiyar mashi'a dan haka in kai zunubi to haka Allah ya so in ka sha giya haka Allah ya so zina ma in kai haka Allah ya so sata haka Allah ya so dan haka kai baka da yadda ka iya dan haka suka ce su bayi yatakallabuna fi mashi'atillah suna jujjuyawa ne cikin mashi'ar Allah sai yadda Allah ya so yayi da su in Allah ya so ya kada su gidan giya sai ya kada su amma mashi'a ce ta suka iya ku kun gane jama'a waɗannan su ne qulatul qadariyya waɗanda ake kiran su da jabriyya ku kun fahimta jama'a wannan bakar aqida ce muguwar aqida ce ta bata kuma aqida ce da aka samu wasu malamai daga cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ɗariƙun sufayi a karni na biyar irin su Ibn Arabi Al-Hatimi Yuffa'i da irin su Ibn Al-Faruq da su Ibn Sab'ina suka rayar da wannan aqida suka rubuta a cikin littafan su da tafsiran su kuma suka kirayi mutane zuwa gare ta ya ku musulmi wannan aqida ce ta bata dan hatta kafin ma a tafi ga nuna maka cewa aqida ce ta bata a dawo a hankalcen da kai ka kore ma bawa mashi'a a sa'ad da kace in aka kada ka gidan giya ai Allah ne ya kada ka in kai zina in kai kaza dan haka abun ma da Allah yake so ne ba za ka taba yadda da wani ya kafa maka hujja da kaddara ba idan ka kama shi yana zina da matarka idan ya ce ma ai kaddara ce mashi'a ce ta Allah ba za ka taba yadda ba ko zai yadda ba zai yadda ba kaga kenan a sa'ad da ya ce ai mashi'a ce ta Allah da ya yi zina da ya sha giya da ya yi shirka da ya yi sujuda ga gunki da ya ci naman alade da ya yi dukkan sabon Allah a sa'ad da yake kafa hujja da kaddara a nan gurin mukabaratul aqli yake wato yafi karfi wato kaman yana so ya nuna wato hankalin shi wato gaba ɗaya motsatse ne haka ya kamata ka fassara dan idan ya kafa hujja da kaddara zira hannu a aljihun shi kace ya hakuri bari kaddara ce mashi'a ce wannan haka Allah ya so zai yadda ba zai yadda ba ba zai yadda ba shi yasa malaman aqida suke cewa ba a kafa hujja da kaddara ala dhunubi wal ma'asi zunubi da saban Allah ba a kafa hujja da kaddara akai ku kiyaye da kyau eh ba aka fa hujja da kaddara akai dan haka kaje kai zunubi to kada ka ce wallahi ai kaddara ne ai wa ma qadarullah haqq qadarihi da ba kaddara bace anan ganganci ne eh hanka kadari ko eh kaga wannan ba qur'ani bace ba ma larabci bane wannan wannan kafa hujja da kaddara anan aibi ne malama akida za su ji gyaran ka ba ai kai iyakacin yin ka kai al'akhdhu bil asbab ka bi sababi dukkan sababin da zaka yi naka kare kanka daga zunubi da sabo amma abin ya cutura to sai a ce nan kaddara ce ina fata kun fahimta amma ba zai ba kawai kaje kai sabon Allah ka ce ya kaddara ce haka ta faru ga wani zamanin sayyidina Umar an kamo shi yayi sata ga shedu ga komi za a yanke hannu yace ya amiral mu'minina wallahi kaddara ce haka Allah ya kaddara mu ayi hakuri sayyidina Umar yace kware da gaske wallahi kaddara ce Allah ya kaddara mu kai sata mu ma kaddara ce Allah ya kaddara mana zamu yanke ma hannu ko mun fahimta jama'a yawa idan yace ai kaddara ce ya kafa hujja da kaddara idan wani ya zubga mishi mari ba zai yadda da kaddara bace ba zai yadda ba to kaga kenan ashe suna cin moriyar fakewa da cirewa bawa mashi'a su tabbatar da mashi'a gaba ɗaya ga Allah su ce bawa bai da wata mashi'a ya takallabu fil hawa'i karisha ma'ana karisha fi mahabbir ri wai ai kai bawa kamar wato fiffike ne gashi idan iska ta dauko kaga te nan da kai ti gaba te bayan sama te kasa sai ce ai kai haka kake ya kai iya bayan da kai iya cikin kaddara Allah dan haka kai ne ma asalin mai biyayyar Allah kai ne at-ta'i'u kai ne wanda baka ma Allah gaddama in ya kada ka gidan giya zaka je ba zaka yi mishi gaddama ba eh kai baka gaddama wa Allah wannan wallahi bata ne jama'a shi yasa su Ibnu Arabi kaje kaji kalmomi na kufriyat da shirkiyat a cikin littafin su idan yan izala suna fadi shekarun baya masu raunin imani cewa suke ka anya kuwa anya sai gashi da kansu yanzu suna bayyanawa wannan shirka ne yadda gwamnati take kokarin dakile miyagun aqidu da masarautu na gargajiya to lallai ne su kafa committee na musamman game da binciken sababbin aqidu da suke kullowa lallai ne su kafa committee na binciken haka duk wanda ya kullo da wata aqida kada ai kara kada ai kada ba wani wani ne dan wani namu ne ko ba namu ba a dauki matakin da ya dace a kan shi ina fata jama'a kun fahimta don wallahi jama'a waɗannan abubuwan ku na daga cikin abubuwan da suka mai da musulmi koma baya ana shirka ana kafirci amma an ja baki an yi shiru wasu suna wasu da ya kamata a ji waɗannan kalmomin da nasihun daga bakin su amma sai suka ki saboda ta gefe suna tare da waɗancan suna tare suna kulla kaza suna kaza suna kaza so jama'a wallahi waɗannan abubuwan da fitintinu da ke faruwa a ƙasashe na musulmi wallahi jama'a na daga ciki ko sabubban na daga ciki akwai waɗannan abubuwan ai shiru an san wane ya bulla da wata aqida madadin a ji a tsare shi a bincike shi kai me kaza a kore shi a ilmance to amma sai a ga ai zamani ne na siyasa wancan ya fito takara to bari ya ja wane da wane ya amfani da su a tashi siyasar dan ya kai labari dan haka sai sun yi karfi daga baya kuma sai a rasa yadda za a yi da su Allah madaukakin sarki ka sa mu dace dan haka kun ji mu dai aqidar mu game da tabbatarwa Allah mashi'a Allah na da mashi'a bai na da mashi'a sai dai mashi'atul khalqi tabi'atul li mashi'atillah ka karanta wato wancan littafin na Tajuddin Subki Tabaqatu Shafi'iyya karkashin tarjumar al-Imam Shafi'i wasu abiyati nashi da ya rera yake cewa wa mashi ta ko wa mashi ita kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. Duk abinda kaso ya kai Allah to kana wannan abin shike kasantuwa. Wa illam asha ko ni ban so ba dan abinda Allah ya so shike faruwa ko bayi sun ki ko sun so kuma ba su yi su ce dan me ba ko ba haka ba. Wa ma shi'tu abinda ni na so mashi'a ta ke illam tasha idan kai baka so abin ya faru ba lam yakun wannan abin bai kasancewa ko mun fahimta jama'a. Allah ka sa mu dace. Al-fa'idatu rabi'a fa'ida ta hudu a cikin waɗannan ayoyi zamu ji cewa isbatul yad lillahi ta'ala. A cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da sifa ta al-yad ga Allah madaukakin sarki. Allah yana da sifatul yad wato Allah yana da hannu. Ina fata mun fahimta Allah na da hannu. Ina muka fahimci haka a cikin wannan ayar shine inda yake biyadikal khairu biyadika alkhairu. Kam malaman ash'ariyya waɗanda suke ta'awilin sifofin Allah gaba ɗayan su a cikin tafsiran su da suka zo karkashin wannan ayar sai suka ce biyadikal khairu a ai indakal khairu ma'ana ai a gurinka alkhairi yake. Sai su ce kada a ce a hannunka alkhairi yake. Sai su ce saboda ai al-yad dole ne ta zama gaba to kuma gaba ai mumtani atul lillahi ta'ala kaji laukaniyat ilmul kalami din da suke kawo wake ba aya ba hadisi. Allah ya ce bi yajikal khair menene al-yad jama'a hannu hannu duk wani larabci na duniya al-yad hannu ne to amma a wata aya kuma Allah ya ce babu wani abu irin shi to kenan anan ana so a cikin tunaninka kada ka rika tunano to irin nawa hannun ko irin na wannan ko irin na wancan ko a'a tunda ya ce hannu to ka yadda hannu to kuma can an ce kada ka kamanta to kada ka kudirce kamar hannun Allah da na halittun shi kaga a lokaci guda kayi aiki da duka nasoshin baka kamanta ba kuma ka tabbatar da abin da ya tabbatar isbatan bila ta'filin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin. Ina fata kun fahimta to waɗannan sune ahlus sunna as'adun nasi min at-ta'ifatayn al-mu'attila wal muta'awwila al-muharrifa waɗannan sai su ce a'a Allah ma bai da hannu gaba daya dan haka ba ma a san wannan yadu din nan ba ma a san karantawa har aka samu wasu daga cikin su wasu ayoyi na alqur'ani da ke tabbatar da sifofin Allah ba sa karanta su sallakewa suke saboda kaucewa tabbatarwa Allah abinda shi din ya tabbatarwa kanshi. Wasu kuma sai suka ce a karanta a karanta amma a ja baki ai shiru kada a fassara a ce biyadikal khairu amma sai a wuce kada a fassara haja. To yanzu kuna nufin annabi bai fassara ma sahabban shi alqur'ani ba ya fassara musu wasu ma wace ma'ana suka fahimta wasu kuma sai su ce a'a to ai taharifi ai ta'awili sai a ce ai dama ta'awili iri biyu ne akwai ta'awili fasid akwai ta'awili musawwig ko musawwa kamar yadda duk suke cewa to wannan ai ta'awili ne na daidai ai zalika khairun wa ahsanu ta'awila ko kun fahimta jama'a sai mu ce a'a wannan ayar jama'a tana tabbatar da Allah na da hannu sai dai ba irin na halittun shi ba saboda ya ce laisa kamithlihi shay'un. Ina fata mun fahimta to ba sifa ta hannu kadai ba dukkan sifofin da suka tabbata ga Allah a Qur'ani ko sunna to wajibi ne a karanta su kuma dole ne a fassara su a fito da ma'anonin su sannan a kudirce su a cikin zukata. Al-Imam Ibn Abdul Barri ya nakalci ijma'i a cikin littafin shi At-Tamhid sharhin da yawa Muwatta ya nakalci ijma'in Ahlus Sunna game da wajibcin tabbatar da ikrari game da sifofin Allah da kuma gudanar da su a bisa zahirin su. Barukat abinda Ibn Abdul Barri yake cewa
ahlus sunnati mujmi'una 'ala al-iqrar bis sifati al-waridati fil kitabi was sunnah. Ahlus sunnah sun hadu sun yi ijma'i akan tabbatar da sifofin da suka zo a cikin al-Qur'ani da sunna. Ahlus sunnah mujmi'una 'ala al-iqrar bis sifati al-waridati fil kitabi was sunnah wal iman biha da imani da waɗannan siffofin wa hamliha ala alhaqiqati la ala almajaz kuma da fassara waɗannan nasoshi na siffofin Allah a bisa haƙiƙanin su ba a bisa majaz ba. Dole ne Allah ya bayyana a Qur'ani yana da hannu, to kai imani kuma ka tabbatar kuma ka fassara hannu, sai dai kada ka kudirce kama da kwatance. Ina fata mun fahimta. Allah ya bayyana a Qur'ani yana da fuska, ya bayyana yana da kafa a cikin sunnar shi ingantacciya, ya bayyana cewa a sama yake ya daidaitu sama da al'arshi, ya bayyana cewa yana sauka a ɗaya bisa uku na ƙarshen kowace dare, ya bayyana cewa yana da sifa ta al-ghadab, yana da ar-riba, yana da as-sukhb, yana da al-mahabba. Waɗannan dukkan su siffofi ne na Allah. To wajibi ne ka gudanar da su a bisa zahirinsu, a bisa haƙiƙarsu, ba a bisa majaz ba. Don duk abinda aka yi amfani da shi kenan aka kore wa Allah maɗaukacin sarki siffofi, aka murɗe ma'anonin mafi yawancin ayoyin da suke ɗauke da sifatullahi ta'ala a cikin Alƙur'ani, haka a cikin wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Don haka wannan gabar na nuna mana cewa Allah maɗaukacin sarki yana da hannu. Ina fata mun fahimta. Fa'ida ta biyar daga cikin fawaid da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi, anna al-afa'a, wato anna isbatal khair lillahi ta'ala, tabbatar da cewa a hannun Allah alkhairi yake, da yake biyadikal khair yana nufin kenan Allah ba shi ne mahalicin sharri ba. Biyadikal khair, dukkan dangogin alkhairi a hannunka suke ya Allah. Tambaya ana ita ce to sharri fa ko kun gane jama'a? Sharri fa, Allah dai shi ne ya halicci alkhairi, wannan haka yake. To sharri fa, shin sharri ba na Allah bane kamar yadda a cikin hadisi annabi ya ce wa sharru laysa ilaika? Kenan yana nufin akwai wani mahaliccin sharri daban kamar yadda Allah shi ne mahaliccin alkhairi? Amsa yake ce a'a. To amma me yasa aka tabbatar da alkhairi kadai ba a hada da sharri ba, ba ce biyadikal khairu washarru ba? Me yasa a wancan hadisin annabi ya ce washarru laysa ilaika? Shin wannan yana nufin akwai wani mahaliccin sharri banda Allah? Ko kun gane jama'a? Malamai suka ce wannan fa'ida na tabbatar mana da cewa anna isbatal khairi lillahi ta'ala, tabbatar da cewa alkhairi yana hannun Allah, la yastalzamu anna lisharri khaliqan akhar, baya lazumta cewa sharri yana da wani mahalicci na daban. Kun gane jama'a? Allah ne ya halicci alkhairi kuma shi ya halicci sharri din gaba daya. To me yasa ya halicci sharri? Sai kace li hikmatin, saboda wata hikima mun gano ko ba mu gano ba. Ku kun fahimta jama'a? Baya nufin sharri yana da wani mahalicci na daban, kama taqadahul qadariyya wal majus, kama yadda qadariyya suka kudirce da majusawa. Qadariyya suka ce Allah shine khaliqul khairi, shaytan khaliqul sharri. Kun ga asbatul khaliqaini? To wannan shirka ne jama'a, aqida ce ta qadariyya bata ce. Majusawa suka ce mahalicci biyu ne, akwai wato mahaliccin duhu ko kuma duhu, ko kun gane jama'a? Shike halitta sharri kamar yadda haske shike halitta khairi, shi yasa suke bautar wuta.
ko kun gane jama
kun ga su ma asbatu khaliqain lillah
sun tabbatar da mahalitta biyu shi yasa a cikin hadisi ingantacce hadisin Abu Dawud annabi ya kira qadariyya yace su ne majusu hadhihi al-umma saboda majusawa asbatul khaliqain haka su ma qadariyya asbatul khaliqain khaliqul khairi wa khaliqul sharri ko kun fahimta jama to yanzu kenan da alkhairi da sharri duka halitta ne na Allah ko to me yasa aka kore annabi yace wa sharru laysa ilayka me yasa ba a danganta sharri zuwa ga Allah sai malamai suka ce wa innama zakara alkhaira duna sharri an ambaci alkhairi ne aka kore sharri ga Allah adaban lillahi ta'ala dan nuna radabi ga Allah ba dan ba Allah ne ya halitta sharri ba ko kun fahimta jama'a kuma malamai ma suka ce ai a kaf cikin ayyukan Allah babu abin da yake wato tsantsar sharri dan duk abin da zaka kalla a matsayin sharri to idan ka zurfafa nazari ka bi nusus na shari'a to zaka ga alkhairi ko kun fahimta jama'a yan fashi su tare ka alkhairi ne ko sharri sharri kuma Allah ne ya kaddara ma ko ba haka ba yawa to kaga wannan kaddara ce mai daci ko mai zaki to me ake so kai game da kaddara mai daci da mai zakin kai yadda kai imani kuma kai hakuri ko ba haka ba in kai hakuri ba sai ka samu yene ba lada lada alkhairi ne ko sharri taya kai ka samu wannan alkhairin ba sai ta wancan abin da kai a idan ka kake gani sharri bane shi yasa malamai suka ce a gaba ɗaya cikin ayyukan Allah babu sharri shi yasa aka kore sharri gare shi ba dan shi ba shi ne mahalicin sharri ba ina fata da ma kun fahimta mahaifinka ya rasu malaminka ya rasu ai gobara a gidanka barayi su auro gidanka kai hadari duka menene waɗannan a zahiri to amma in kai haƙuri kana musulmi mai imani me zai biyo baya alkhairi ko kun gane jama'a shi yasa a cikin hadisin Imam Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma li abdil mu'min indi jaza idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna bawa na mumini bashi da wani sakamako a gurina idan na dauki ran wani masoyin shi da yake kauna a duniya sai yayi hakuri ya nemi lada a gurin Allah bashi da wani sakamako da ya wuce aljanna kaga an dauki ran masoyinka kai hakuri Allah ya baka aljanna kaga daukar rai a zahiri menene to amma kuma me abinda kake gani a matsayin sharri ya haifar maka kaga alkhairi ne shi yasa ashe duk abinda kani da zaka yi mishi gani na sama a matsayin sharri to a hakika alkhairi ne shi yasa wa sharru laysa ilayka ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace
alfa'idatu sajisa fa'ida ta shida fihi a cikin waɗannan ayoyi akwai al-ishara ila anna Allah ta'ala سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد فعل هذا ولله الحمد
كما يدمك قبات الدبان الناس
الفائدة السابعة فائدة تبقي وفيها أتكن وأن آيوي أقوي أن من أسباب حصول الملك والعزة والرفعة سبب سام الملك da izza daukaka da buwaya
ai kowa na son ya daukaka ya buwaya ba wanda yake son ya kaskanta ko ba haka ba to wani sababi ke samar da daukaka da buwaya da mulki wasu sabubba ne
da daga cikin malamai suka ce al-imanu sadiqu billahi ta'ala
imani wanda yake na gaske kai imani da Allah da gaske
dukkan al'ummar da ya zama tana da gaskiyar imani to Allah zai tabbatar mata da mulki babu shakka akan sahabbai suna da gaskiyar imani. Wannan na daga cikin sabuban da ta sa Allah madaukakin sarki ya gajar musu da mulkin masu mulki a wannan lokaci. To sannan na daga ciki al-amalus salih, ku ji da ma al-imanus sadiqu billah wal-amalus salih, da aiki na gari, aiki na kwarai. Waɗannan abubuwan guda biyu jama'a, wallahi su ne asbabu tamkini fil ard, sabubban da zai ba ku nasara a cikin duniya a bayan ƙasa. Ba za ku taɓa samun nasara ba matukar ba ku da imani, ba za ku taɓa samun nasara ba matukar ba ku tsayu da ayyuka na gari ba. Kada ku rudu da waɗannan turawa ku ga to ai yanzu su suke da mulki tare da ba su da imani. A'a, na lokaci ne, na lokaci ne. Kaman da shekarun baya ba a maganar Amerika, ba Rasha ake magana ba. Yanzu ina take ta rushe, to ku wannan ita ma ku ba ta kwanaki biyu ku kai. Ku kun fahimta jama'a? Amma daula Islamiyya ita ce take kafuwa ta sababin al-imanus sadiq wal amalus salih. Dan haka musulmi a duk inda muke, a unguwanni da gidaje da garuruka da ƙasashe, Hausawanmu da waɗanda ba Hausawa ba, baƙaƙenmu da fararenmu, wallahi jama'a in muka yi imani da Allah muka kyautata ayyukanmu, to Allah zai tabbatar mana da mulki da izza da ɗaukaka a bayan ƙasa, zai ɗauke mana ƙasƙanci da wulaƙanci da musulmi suke a ciki a duniya. Ku karanta ayar Al-Qur'ani da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون الى يشركون بي شيئا ملورا دا لفظا نا ايوين وعد الله الذين امنوا ككلا الايمان وعملوا الصالحات دا ايكي نغري منين ايكي نغري ايكي نغري با ابندا اكا كيركيرا با با بدعا با ليس ما استحسنه العقول ba abin da kwakwale suka kyau suke ganin abu ne mai kyau ba. Al-amalus salih shine ma kana ala sunna, duk abin da ya zama a bisa sunna ake, a bisa abin da ya tabbata a sunna, to wannan shine al-amalus salih. Imani da Allah yana lazumta ikhlasi, tsantsanta aiki saboda Allah, kamar yadda kyautata aiki yin shi a bisa sunna yana tabbatar da wato al-majd wa tamkini fil ard. Dai daga cikin manyan malaman salaf magabata mai suna Fudailu ibn Iyadh ya karanta wata aya a cikin suratu Tabaraka da yace Allah yace tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aka tambaye shi me ma'anan ahsanu amala, sai yace akhlasuhu wa aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu. Aka ce me kake nufi da wannan, yace akhlasuhu ma kana lillah wa aswabuhu ma kana ala sunna. To musulmi mu dawo cikin tetaye mu, mu waiwayi imanin mu wani iri ne, muna da'awar kwaikwayon sahabbai wani iri ne imanin mu, mun dai ji imaninsu ya zan sababi da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya ba su mulkin duniya. Su ba wasu ba ne da suka yi imani suka bi Allah suka kyautata aiki, Allah sai ya ɗaukaki darajarsu. In baccin tarihi da baka san sarkin da ya rayu a wannan zamani ba, sarkin Rumawa da Farisawa, in ban da tarihi Allah sai ya ƙasƙantar da su, ya ɗaga waɗancan da ake ganin ƙasƙantattu ne. Dan haka ya ku musulmi, wallahi in har muna so mu samu mu dawo da izzar mu da buwayar mu, to sai mun kyautata imanin mu, ka yadda da Allah, kai imani da Allah da dukkan ma'anoni na imani da Allah, ka imani da littafai da manzanni da mala'ikun Allah, ka imani da ranar alkiyama, ka yadda da kaddara ta alkhairi ko ta sharri, da dukkan ma'anonin imani da waɗannan ku bibi littafan aqida da malaman akida da tauhidi su karantar da furuqul iman, to sannan kuma kowa ya rika kallon aikin shi, kada ya zama dukkan aikin da kai za kai kana da wayau da basira da kwarewa gurin jawabi da zaka iya kakalo wa aikin ka matsayi da mashiga a cikin addini, wallahi ka bata. Dan wasu suna ganin suna da fasaha, suna da zanaka, dan haka sai bid'a, in haka ce bid'a ne sai ce a ai kaza ai kaza ai kaza, har da karshe sai nuna muku bid'ar nan fa sunna ce, tana ma da mashiga a cikin addini. Wallahi wannan bata ne. Sahabbai sun fika iya jawabi, sun fika fasaha. Ku tuna da kissar Ka'ab dan Malik, tana nan a cikin Sahih Bukhari da Muslim. Aka ce kaje kai ma manzon Allah kayyamana, kai itazir, kace ka nemi uzuri, ga wancan yaje ya ce yayi ƙarya, wancan kai ma ka tafi mana ka nemi uzuri. Ka'ab yace sai da na kama hanya zan tafi, kai sai na gafa akwai matsala. Yace o ubitu jadalan, yace ina iya jawabi, shine ma'anar fasara o ubitu jadalan, ma'ana jayayya da iya bayani da tattaunawa. Yace na iya, yace amma fa sai na gane di yadda za a yi, to ba asiri na sai ya tono gwanda ma ne gaskiya kawai. Yace sai na tattara gaskiya ta gaba ɗaya, naje na zauna gaban Annabi sai na faɗa mishi fa ajma'atu sidqi, haka ka karanta hadisi dogon hadisi. To jama'a wallahi mu kyautata imaninmu mu gyara ayyukanmu. Fa'ida ta takwas wacce tana da alaka da waccan ta baya, wa min asbabiha, na daga cikin sabubban daukaka da izza da buwayarwa jama'a da Allah madaukakin sarki ke baiwa wanda ya so, amma na daga cikin sabubban gamu musulmi, ijtima'ul muslimina, musulmi su hada kai, wattifaquhum, musulmi ya zama wato sun zama tsintsiya madaurinki daya, musulmi sun zama wato suna magana ne da murya daya, ya zama babu sabani. In an ce sabani al-ikhtilaful mazmum, ya zama babu sabani, babu kace na ce, babu jayayya, babu gaddama, ba dauki ba dadi. Dan wannan to yana raba kan mutane, yana raba kan musulmi, yana haifar musu da kaskanci, yana haifar musu da wulakanci. In mulki ne sai Allah ya kwaje ya barwa wato abokin hamayyarsu. Dan haka lalle ne musulmi su hada kansu, hadin kai da musulmi za su a ko ina, to yana daga cikin sabubban da zai tabbatar musu da ƙarfi, zai tabbatar musu da izza, zai dauke musu wulakanci da izinin Allah. Amma duk sa'ad da musulmi ya zama waɗannan, wannan na da nashi, wancan na da nashi, wancan kungiya ta ware, wancan ta tafi, duk an kowa an kekkece jama'a, musulmi sun koma wannan ya faɗi kaza, wancan ya faɗi kaza, aqwal mutabariba, dole kaskanci ya faru jama'a. Jayayya na haifar da kaskanci ga musulmi jama'a. Amu karanta a cikin wannan sura, suratu Ali Imran insha Allah ta'ala, kissar ghazwat Uhud, kaje kaje jayayya sahabban Annabi suka yi, sun fi kowa imani da ke rayuwa a yanzu jama'a, amma jayayya suka yi ta wasu ƴan daƙiƙoƙi na wasu ƴan lokuta akan umarnin manzon Allah. Allah sai ya dauki nasarar shi a wannan lokacin akan su, sai ya kwace ta, Allah sai ya bar su. Shi yasa jama'a jayayya to mushkila ne, matsala ne. A cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana kira ga mu'minai masu imani, yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ya ku waɗanda kuka yi imani, in kuka haɗu da kafirai, idza laqitum fi'atan fasbutu, ku tabbata, fasbutu, ku tabbata, wadhkurullaha katiran, kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa, la'allakum tuflihuna, lalle za ku samu cin nasara. Sai Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya, wala tanaza'u, kada ku yi munaza'a, kada ku yi jayayya, kada ku yi gaddama, kada ku yi dauki ba dadi. In kuka yi haka fatafshalu, to za ku tarwatsi, za ku wadi, al'amarin ku zai lalace, wata zahabari hukum, karfin ku zai tafi, sai zama ba ku da ƙarfi gaba ɗaya saula da kuke da ita zata kubuce a hannunku.
Allah sai ya ce wasbiru, ku yi haƙuri, mana ku yi haƙuri da juna.
Ashe ijtima da ittifaq ba shi yuwa jama'a sai an yi haƙuri da juna jama'a, sai an yi haƙuri.
Wasbiru,
ku kun fahimta jama'a? Wasbiru, ku yi haƙuri. Inna Allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri. Shi yasa waɗancan sahabbai waɗanda annabi ya umarce su da su zauna a inda ya bar su, ya ce kada su kuskura su bar wannan gurin, ko me zai faru? A sa'ad da aka yi karawa ta farko, Allah ya baiwa musulmi nasara. Musulmi wasu sahabbai suka tafi suna ta ɗibar ganima, suna ta ɗiba. Waɗancan kuma sai suka saba umarnin annabi, sai ɗan kaɗan daga cikinsu wasu suka ce mu ɗibi ganima, mu tafi mu taya ƴan uwanmu. Wasu suka ce a'a, annabi ya ce kada a bar nan, a mu tafi, a kun ga wala munaza'a din kenan. Waɗancan na tafiya shikenan, sai su Khalid ibn al-Walid suka ce wayo, lokacin bai musulunta ba. Aka kashe mutum 70 ko 80 kamar yadda tarihi ya bayyana. Aka jiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rauni, wasu sahabbai suka gudu, aka ce annabi ne kadai bai gudu ba. Aka tambaya Ali, har kai ka gudu? Ya ce har ni na gudu. Ana cewa aliga daga kusan yaki in aka kafa ta to ba a zare ta sai an gama. Aka ce har kai? Ya ce hanni kunna nattaki bi rasulillah. Bayan manzon Allah muke laɓewa, mana manzon Allah shi kuma yana zabura, wato asalin alfadar shi yana yin kan kafirai, su kuma suna bayan manzon Allah. Kaji shugaba kenan, ta fata an gane. In bala'i ya zo to ka wuce gaba, ba wai ka cije gulungu da ƙarƙashin gado kan awaya ai to sun tafi eh to ku bi can gurin aya. Aina ai a ce ana dawowa kai a cire ka, aje a samu a kai ka shugaban mata ne kai. Ina fata an gane. Yawa, to wannan jama'a mu lura da kyau. Abinda nake so mu fahimta, sahabbai ne waɗannan, sun fi kowa imani in ka cire manzon Allah. A cikin al'umman nan sahabbai sun fi kowa daraja, sun fi kowa falala. Amma wata ƴar jayayya suka yi game da umarnin annabi na ɗan wani lokaci, amma Allah ya ɗauke nasarar shi, aka kashe wasu daga cikinsu. Tsakaninmu da Allah musulmi, mazanmu da matanmu, umarni nawa na manzon Allah muke sabawa? Ya bala'i ba zai faru da mu ba? Za a ja ma hadisi sai ka kada riga ka kai gaba gaba ɗaya ba ruwanka, a ce ga annabi ya ce ka ce kai ba ruwanka, Wahabiyawa ne. Ana ce ma annabi, a ce ma ga umarnin annabi, sai ka ce a na ɗan kaza ne, mu babu ruwanmu. Ya bala'i ba zai faru da mu ba jama'a? Imaninmu bai kai nasu ba, matsayinmu bai kai nasu ba. Babu wata ibada da za mu yi mu iya rusko sahabi kwaya ɗaya da ya taɓa zama da annabi na sakan ɗaya a duniya. Ba wanda zai iya rusko wannan, ko da sallah, ko da karatun Qur'ani, ko kiyamul layli, ko da sadaka. Babu wani aiki da za ka yi ka kamo sahabi daraja, ka kamo sahabi falala. Amma ka ci jayayya suke na ɗan wani lokaci, Allah sai don ya nuna wa al'umma matsayin umarnin manzon Allah. Duk wanda zai saba umarnin manzon Allah sai ya ga ba daidai ba. Wallahi jama'a, ku natsu da kyau, wannan ka'ida ce, ko kusa ko nesa ka saba umarnin annabi sai ka kaskanta. Wallahi jama'a, wallahi sai ka kaskanta. Ka'ida ce ta Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum 'adhabun alim. Al-fitna, malamai suka ce ashirku wal kufur. akwai fitinar da ta kai su fitina ne a duniya babu a lahira fa azabun alim to wani kuma zai ce to ashe ma sahabban ma sun saba ma manzon Allah wani dan shi a zai yi istighlali dan naga wani dan shi a yayi haka yace annabi ya ce da daga cikin kaba'ir al-firaru yawmuz zahabi gudu a gurin yaki ga sahabbai sun gudu ka gaske nan duk sun yi ridda dan shi a ya faɗi wannan sai ya aina ya faɗa a Qur'ani Allah ya faɗa ya ce to karanta ayoyin gaba ɗaya mana ko ba haka ba jama'a in ya karanta ayoyin gaba ɗaya zai gani dama mu ba mu ce daga cikin sharadin wane ya zama sahabi sai ya zama ma'asumi ba ba shi daga cikin sharadin wane ya zama sahabi sai yayi ya zama ma'asumi wato tsararre daga kuskure a sahabbai suna kuskure suna yin abin da yake ba daidai ba sai dai ka gane tunda su sahabbai ne Allah ya yafe musu ko mun fahimta jama'a ai a cikin sura zamu karanta cewa Allah ya walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna kuka jayayya kuka saba umurnin annabi ya ce ku tsaya kuka gudu kuka kauce bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima minkum man yuridu dunya wasun ku suka tafi suna neman duniya ma'ana ganima ke na ita ce a duniya anan suka tafi suna diba wa minkum man yuridu al-akhirah wasu kuma suka tsaya akan umurnin annabi shine akhirah din thumma sarafakum anhum Allah sai ya karkato da nasarar kafirai akan ku liyabtaliyakum dan ya jarabce ku sakamakon saba umurnin manzon Allah to kai dan shi a saurara da kyau ka ji me Allah ya ce walaqad afa Allahu anhum walaqad afa anhum hakika Allah ya yafe musu kai ka kalli lamun din nan ta rantsuwa ga kadilit ta hakiki ga afa fi'lun madin yadullu ala ma madha mana tini Allah ya yafe musu sai dan shi azai kace ai sun gudu to gashi walaqad afa Allahu anhum a can gaba Allah ya ce inna alladhina tawallaw yawma altaqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai ce walaqad afa Allahu anhum Allah ya kara maimaitawa sai ka ki sahabban manzo Allah laifin me suka yi ma Allah madaukakin sarki ka sa mu dace dan haka wannan gabar na bayyana mana cewa na daga cikin asbabut tamkini fil ard lalle ne imani da al'amalus salih to sa'an nan lalle ne musulmi su hada kai lalle ne musulmi ya zama suna magana da murya guda su hadu akan abin da ya tabbata na alqur'ani da sunna da abin da aka samu daga ayyukan malaman farko malaman salaf jayayya game da waɗannan usul din guda uku to babu abin da sai haifarwa al'umma in ba kaskanci da wulakanci ba Allah madaukakin sarki ka sa mu dace waɗannan su ne fawaid ɗin da za mu iya istikhrajin su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu muna fatan Allah madaukakin sarki ka tabbatar da ƙarfi da ɗaukaka da izza da buwaya ga musulunci da musulmi Allah ka tabbatar da kaskanci ga kafirai muna roƙon Allah madaukakin sarki duk inda musulmi suke suka zama mustafa'afina Allah ka ɗaukake su Allah ka ba su nasara Allah ka wato dora su akan makiyansu abokan gaban su zan saurara anan kasantuwar lokaci ya kure nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh